بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. جوديا تتبت الله تبارك وتعالى ليهدى مو أولا مسلا شيني البركة مسلا شيني على جأماني أشين برنن أقرس أقصر نجر أقبون ودنا باين الله ما سؤال البركة أولا غانا لي البركة. Wannan shine wa'azin mu na biyun karshe a wannan gari insha Allah a wannan lokaci. A yau matsalar da zamu tattauna akai matsala ce da ta shafi samari matasa, rayuwar samari a musulunci da hanyoyin da samari suke bi suke lalacewa, kuma waɗanne hanyoyi ya kamata mu bi don mu gyara. Mana menene asbab, menene sababai, menene dalilai, waɗanne abubuwa ne suke sa samari su lalace, da kuma matsayin su samari din a musulunci. Idan an ce saurayi, na farko akan ce asabiyu a larabci, wanda yake da shekara daga 1 zuwa 10 sunansa asabi a yaren larabci. Daga 10 nan kuma ana ce da shi nashe, bayan 10 nashe. Idan ya kai balaga ya fara mafarki aka nuna masa mace ya san mace, to akan ce da shi wato gulam, ko a ce da shi murahiq, ko a ce da shi yafi'a. Wannan duk suna ne na suna wato matashi saurayi. Akan ce da shi fatan, kamar yadda Allah ya bada labari a cikin Alkur'ani, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Fitya jami ne na fata, fata saurayi matashi, ko sharikh, duk ana nufin matashi. Farkon samartakar mutum har zuwa shekara 40 yana iya daukan wannan suna. Daga shekara 40 kuma ana ce da shi kahlu, yukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa min as-salihin. Har zuwa shekara 60, daga shekara 60 kuma akan ce da shi sheikh, ba sheikh na babban malami ba, sheikh na tsoho da tijo kenan. Akan ce kuma da shi hari. Wannan shine sunan matashi. To zan fi mai da hankali na akan matasa shekaru na tashe, shekaru na ƙarfi, shekaru na lafiya. Abinda musulunci yake bukata ga matasa musulmi shine su zamanto masu lafiya, masu ƙarfi. Ana son saurayi ya zama mai ƙarfi, mai lafiya, mai power, ba wai ya zama kamar mace ba. Tunda kana cin abinci, kana dukan abinci, to ya kamata ka zama lafiyayye, mai power, wanda za ka yi wa addininka aiki. Ƙarfi a kowane ɓangare, ƙarfin ƙwaƙwalwa, ƙarfin tunani, ƙarfin dukan abun duka, ƙarfin jurewa da daurewa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a cikin hadisi, al-mu'minu al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if wa fi kulli khair. Mu'mini mai ƙarfi, mu'mini mai power, shi yafi alkhairi, kuma shi yafi soyuwa a wajen Allah, sama da mumini ne rauni, ana iya samu wani mumini ne amma yana da rauni, ana iya samu wani mumini ne amma yana da ƙarfi. To wannan muminin mai ƙarfi shi yafi alheri a wajen Allah, kuma shi Allah ya fito. Amma annabi yace wa fi kullin khair, dukkan su muminan nan guda biyu, da mai ƙarfin da mai raunin, duk akwai alheri a tattare da su. Wannan hadisin Bukhari ne da Muslim suka ruwaito shi. Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara wa rayuwar dan adam mataki mataki ne, tauran ba da tauri. Akwai mataki na yaranta, mutum yaro ne ta abubuwa bai san muhimmancin rayuwarsa ba, ya dauki abu a ƙasa ya ci ya tafi ba wando ko yayi abubuwa dai na yaranta, sai a ce wannan yaro ne. Akwai kuma lokacin da mutum ya fara zama matashi, girma ya fara zuwa masa, ya san ya saka riga mai kyau ya ado, ya san in ya ga mata ya rinka gyara tafiyarsa, ya san ya ga kaza, yan abubuwa ne na samartaka. Wataƙila sha'awa ta fara zuwa masa, ya fara tunanin shi ma ya gina gida ya samu iyali da zai zauna da ita, kaga rayuwa tana canja. Yanzu a cikin nan akwai wanda in na nuna shi sai na ce kai saurayi matashi ne, zai ce a ni tsoho ne, kenan ya cinye lokacinsa na me na samartaka. To a nan muna kira ne ga samari matasa, ku yi ƙoƙari ku aikata aikin alkhairi kafin lokacinku ya ƙure muku. Dan tabbas akwai daga cikin matasa wanda suke yin dana sani, suke ciza yatsa akan sun bar shekarunsu sun ƙure musu ba sai aiki na ƙwarai ba. Muna so a samu matasa a cikin musulmi aqwiya fi imanihim, masu ƙarfin imani bayan ƙarfin jiki da lafiya. To ya zama a cikin zuciya imanin ma yana da ƙarfi, yana kula da sallah, yana kula da azumi, yana sada zumunci, yana karatun alqur'ani, yana kiyayewa daga saban Allah. To wannan shine matashi na ƙwarai, yana son Allah. Sai mu ce to yayi kama da manyan manyan sahabbai matasa wanda suka yi wa musulunci aiki, irin su Mu'adh ibn Jabal, irin su Rabi'a ibn Ka'ab, irin su Ali ibn Abi Talib, irin suna na Aisha a cikin mata, matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, irin suna na Fatima a cikin ƴaƴan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mace mai bautar Allah, mace mai haƙuri, mace mai juriya irin su Anas ibn Malik. Waɗannan su ne manya manyan matasa masu ƙarancin shekaru a cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Samari matasa masu ainihin wato ji da addininsu a zuciyarsu ko a cikin sahabbai, akwai samari matasa waɗanda suke wato bayyana addininsu, suke da'awa akan addininsu a duk inda suke, ba sa ɓoyewa. Irin su Ja'far radiyallahu ta'ala anhu, dan uwan Ali bin Abi Talib, akwai kissarsa babu lokaci tare da sarkin Habasha, lokacin da suka yi hijira ya tsaya ya jajirce yana yi wa sarki bayanin musulunci, da'awa ta Islam, baya jin tsoro, baya jin nauyi, babu wani rawar jiki cewa a gaban sarki yake. Da ya tashi yana maganar imani, yana maganar musulunci. To shikenan sai Allah ya bashi fawa ta wannan samartaka. Akwai Rabi'i ibn Amir, shi ma matashi ne, an je yaƙi an fafata, ya nuna jarantarsa sosai a yaƙuƙukan da aka yi a lokacin zamaninsa. Ga Imam an-Nawawi, in ka gangaro cikin malamai, malami matashi, malamin da duka bai wuce shekara 40 da wani abu ya bar duniya, ya rubuta littattafai masu tarin yawa, duk profesoshi na duniyan nan da ake da su wallahi ba su isa su rubuta abinda Imam an-Nawawi ya rubuta ba. Universities, jami'o'i da ake da su, su yi ta research, wala ba su isa su yi kokari irin na Imam an-Nawawi ba. Amma duka shekara 46 da nawa ya rasu, ya yi kokari kwarai da gaske, ya rubuta littattafai, ya yaɗa ilimi, bai mutu ya tafi ya bar shiru a bayansa ba. ya mutu ya bar motsi ina riyadus salihina na sani ina arba'una hadith na sani wannan daga cikin kananan littafai da duk duniya da inda kaje kaji ana karanta riyadus salihina kaji ana karanta arba'una hadith matashi kenan ina irin su al-Izz ibn Abd al-Salam da ake ce shi sultanul ulama malami ne matashi ya fafata da wani sarki na Misra da ake ce shi Ayyub yayi kokari kware ya bayyana jarunta da samartakarsa akwai malami matashi da ake buga misali da shi Abdul Aziz al-Badri shi ma ya fafata da wani azzalumin sarki a kasar Iraq akwai wani matashi mai kwakwalwa mai basira da ilimi wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara masa rayuwa wato a Turki ana ce da shi badi'uz zaman an yi ilimi an yi karatu an karantar ana so a samu matasa masu karfi wajen kamewa masu karfi wajen amana in muna magana akan matasa muna so mu ga buga misali a wajen kiyayewa gaskiya a sojoji kuke ku zama masu amana masu kula da haƙƙin kasashenku ba masu cin amana ba idan yan sanda ne ku zama masu amana musulmi a ga alamar musuluncinka a uniform ɗinka a ga alamar musuluncinka a office ɗinka a ga alamar musulunci a wajen aikinka a ga musulunci shine makila shine injin da yake juya kai ke sarrafa ka ba a hada kai da kai a rashin gaskiya saboda kai matashi ne musulmi mai imani ba a hada kai da kai a zalunci saboda kai matashi ne musulmi mai imani matasa ku zama masu kamewa ku nisanci zina ku nisanci sata ku nisanci luwadi ku nisanci shaye-shaye da sauran abubuwa da zamu zo mai bayani a kansu muna son mu samu matasa masu karfin ilimi masu zuwa makaranta masu zama gaban malamai suna daukan ilimi kamar yadda aka samu wani babban malami matashi Shihabuddin Al-Qarafi Allamatul Malikiyya kenan wannan bawan Allah ya zuba ilimi yayi rubuce-rubuce a Masar mutum ne wato mai basira shine mutum na farko da ya fara kirkiran agogo mai magana wannan malami ne matashi malamin addini Shihabuddin Al-Qarafi Allamatul Malikiyya kenan kaga malamin addini ne amma kwakwalwarsa da basirarsa sai da yayi aiki da ita wajen ilimi na zamani shi shi sa muke so a samu matasan mu a yau waɗanda suna da himma a karatun addini sun haddace Al-Qur'ani sun haddace Bukhari Muslim Abu Dawud da Tirmidhi Ibn Majah sun haddace littafan fiqh kuma a gaba gaba suke dangane da ilimin zamani kada matasa ku bari a barku a baya ilimin zamani a ci lahirar da ku a ci kuma duniyar tare da ku ku zamanto wakilan Allah a ofisoshin gwamnati shabab ku zama wakilan Allah a cikin sojojin gwamnati shabab ku zama wakilan Allah a cikin yan sanda na gwamnati shabab ku zama wakilan Allah a cikin harkar siyasa shabab ku zama wakilan Allah a cikin yan kasuwa shabab ku zamanto wakilan Allah a harkar noma shabab ku zama wancan wakilan Allah a cikin dukkan sana'o'i da kiwo da komai da komai ko ina muna da bukatar mu samu shabab matasa waɗanda za su share wa musulunci hawaye da abin da yake damu musulunci akwai malamin da ake ganin a lokacinsa matashi ne kwakwalwarsa aka ce ba a iya kwatanta ta da komai Abu Raihan Al-Bayruni Abu Raihan Al-Bayruni ana cewa kwakwalwarsa ta wuce computer ta wuce duk abin da kike tsammani duk wata na'ura da za a yi ta ta fidda wani abu to kwakwalwarsa ana ganin ta wuce wannan an taba cewa azamu aqaliya ne fi tarih tunani dai sarrafa tunani da gane abu da rike abu a tarihi kamar wannan ba a samu abu Rayhan al-Bayruni ba ɗaya daga cikin kafiran duniya yake faɗa yace abu Rayhan al-Bayruni a'azamu aqaliyatun fil alam mafi girman wato wani mutum mai tunani mai iya kirkiran abu da ajiye abu akan lissafi a tarihi babban malami ne a cikin adabi na larabci in ka zo babin lugha in ka zo babin adab in ka zo babin balagha in ka zo babin mantiq in ka zo babin tafsiri in ka zo babin waye duk a gaban yake idan ka zo harkar geography ya kware a gaba yake ya san lugogi da yawa na duniya wanda a lokacinsa koyan yare wanda ba naka ba a wannan lokaci na kasar kuma wahala ne ballantana na duniya gabaki daya akwai wani babban malami matashi shi kuma likita ne ga ilimin addini ga likitanci Alauddin ibn al-Nafis al-allamatu al-tabib ga ilimin addini ga likitanci yayi rubutu yayi bincike a lokacin sa ya taimaki mata akan harkar da ta shafi zuban jini na al'ada da suke yi kamar yadda hatta rubutu yayi akan ad-daurat damawiyya jinin al'ada na mata a mazhabar shafi'iyya ya rubuta littafi an ta karanta wannan littafi a kasarsa a zamaninsa ga 'yan mazhabar shafi'iyya amma fa likita ne masanin lafiyar dan adam ne amma bai hana shi karatun alqur'ani ba kamar yadda ya faru ya rayu a Masar al-Kahira yana littafai a fiqhu yana littafai akan ilimin hadisi yana da littafai akan ilimin likitanci ga Imam an-Nawawi da na muku bayani gaba yake a zamanin sa dukkan samari matasa da suke rayuwa ta shi sai ya dauki littafi 10 a rana yana yawo a garin su yana bin malamai yana daukan ilimi idan yazo ma yayin bacci sai ya gama cika abin da ya karanta yana da littafi mai kyau a fiqhul islami wanda wannan littafi a babin sa ba shi al-majmu' sharh al-muhazzab ake shi littafi ne mai kyau kware da gaske muna so mu samu samari matasa da za su shiga harkar siyasa harkar shugabanci su taimaki addinin Allah su taimaki bayin Allah masu rauni matasa marasa tsoro matasa tsayayyu matasa masu gaskiya wanda za a dama da su a gwamnati ba wai ku koma jefa ku zuba ido sai a rinka barin 'yan siyasa wani ya gama rayuwarsa ta zalunci a wani wuri wani ma za ka ga ba a ƙasar ya rayu ba yana can a wata ƙasa ƙasar waje da lokacin zaɓe ya yi kawai da ya zo ya watsa muku kuɗi kawai sai ku zaɓe shi ya zama shugabanku ya zo ya ta gana muku azaba ko muku sai ku ce mai komai ba amma ga matasa masu karatu kuna da shi masu basira kuna da shi me yasa ba za ku taimake su ba su fito a jam'iyyoyi wancan a wancan jam'iyyar wancan a wancan jam'iyyar wancan a wancan jam'iyya wanda kun san su a garinku suke a tare da su kuke 'yan ƙasarku ne sun yi ilimi na zamani sun san addini wayayyu su zo su shugabance ku idan sun ga ana zalunci tsoron Allah zai sa su taimake ku saboda wannan ilimin addinin da suke da shi amma yayin da kuka bar 'yan siyasa suka shiga siyasa waɗanda ba su karanta addini ba to kar ku zargi kowa in suna gana muku azaba kar ku zargi kowa idan kun ga suna taimakon kafirci kar ku zargi kowa in kun ga suna taimakon zalunci ana kashe ku ba su damu ana kashe ku ba ana cin dukiyar ku ba su damu ana cin dukiyar ku ba me yasa saboda daman ba mutanen kirki kuka zaba ba ashe matasa musulmi ya kamata ku zama masu akaliya, masu tunani, masu basira. Ku yi karatun zamanin nan, kada ku yi baya. A ganku a gaba duk wahalar sa ku je ku yi. Ku jure nan da shekara kaza ku za ku juye kasar. Za ku zama kun san sirrin kasar. Ba wanda zai zo ya zare muku ido a kasar ku, saboda kasar ku ce kun yi ilimi. Amma wallahi duk matashin da ya zauna bai yi ilimi ba, bai karatu ba, sai ya cize ya tsaya ya yi da na sani. Kuma ba a makara akan harkar karatu. Duk wanda bai je makaranta ba, yamma zama zai je makaranta ko a gida ko a waje. In anan bai zai yi ba, samu dama ka fita kasar waje. Ko da kasashen mu na Afirka nan ne, ka je kai ilimi. Akwai kasashen mu na Afirka nan, kana da dama ka je kai karatu. Duk karatun da suke yi daga primary har digiri, zaka iya zuwa ka je kai, ka dawo kasan ku, ka zama cikakken mutum. Da wanda ya je America yayi Amerikanci ya dawo zai shugabance ku, da wanda ya je ɗaya daga cikin kasashen Afirka ya karatu ya zo, ai kaga wanda yake rayuwa a kasar Afirka, ai ya fito sayin ku, ai shi ya san halin da ake ciki. Ta kuma a hada da musulunci ya masa kwalliya, a hada da ilimi ya masa kwalliya. Wannan shine sakon da muke so mu isarwa samari matasa. Ku yi kokari ku zamanto masu kishin kasar ku, masu kishin addinin ku, masu kishin al'ummar ku, masu tausayin yan uwan ku. Ku tsamo su daga cikin wahala, ya matasa. Ku tsamo yan uwan ku daga cikin kunci. Ku yi zuciya ku yi ilimi, ku yi zuciya ku shiga siyasa, ku yi zuciya ku shiga harkar kasuwanci, ku nemi kuɗi daga ce. Sai da kuɗi ake yin komai. Kuna da imani, kuna da aƙida matasa, kuna da tsoron Allah, kuma ku je ku nemi kuɗi. Duk inda sana'a take ta halal, a ganmu a cikinta. Idan ba ku yi ba, ku bari wasu su zo su yi. Kuna kallo ko matasa ga hanyar neman samu. Ku zuba ido, ba za ku yi ba, wasu su zo su mamaye harkar samun kuɗin. Ku zama bayansu, ku zama masu ƴan aikensu. Ba ku da kima, ba ku da daraja. Ga arziki a ƙarƙashin ku, ga arziki a ƙasar ku, ga abun samun kuɗi a ƙasar ku. Amma tunda kun yi rayuwa ta samartaka, ta badala, ta barna, to sai ku bari ku sa ido kenan, wani ya zo ya mulke ku, ya yi ta gasa muku aya, ko ya yi ta gasa muku masara a hannunku, kuna kuka, kuma ba wanda zai ji kukanku. Na irin matasa, wato ar-rajul as-salih az-zaki al-mawhub da ake faɗa Hassan al-Banna, makaranci ne, kudwa, ya yi karatu, ya yi da'awa, Allah ya bai masa kurakuran da ya yi a cikin tafiyarsa, a cikin da'awarsa, amma ya ba da gudunmawa a wuraren da ba zai yi ka ɓoye gudunmawar da ya bayar ba. Allah ya ba shi baiwa, dukkan baiwarsa ya zuba ta a cikin hidima ga musulunci, kuma ya taimaki al'alamul islami. Ya rayu rayuwa ta imani, ta da'awa, ta karantarwa. Mutum ne yakan bi ƙauyuka yana wa'azi, garuruka yana wa'azi, unguwanni yana wa'azi tun yana da shekara 22. Masar gabaki ɗaya ta ba inda bai zagaya ta ba. Ya isar da da'awarsa, ya ɗaga sautinsa, ya nuna babu ɗaukaka, babu ƙarfi, sai musulunci. Wannan abin ai koyi da shi ne a wannan janibi na jarumta. Allah ya kai mai kurakuransa a aƙida, kurakuransa a mu'amala, kurakuransa a duk inda ake faɗa. Akwai wani matashi da ake ce da shi Yusuful Islam, shi ma wannan mutum ne wanda ya ba da gudunmawa kwarai a da'awar musulunci, a karantarwa a kasashen Turai. Allah ya ba shi sauti mai kyau wajen karanta Al-Qur'ani, kamar yadda da yana da sauti mai kyau wajen waka. Ya yi al-inshadul islami, irin wake na musulunci din nan, da yare na turanci. Amerikawa sun san shi, Yahudawa sun san shi, da sauransu. Muna son mu samu samari matasa masu kokari, masu lafiya, masu motsa jiki. Musulunci yana zaburarwa da a motsa jiki, don da motsa jiki ne ake samun lafiya. Yan tsalle-tsalle mutum ya zama yana da ƙarfi, babu rauni, babu ciwo a tare da shi. So ya ku 'yan uwana musulmi, muna so ku zamanto shababul jili lil islami, fa antum ruhuhu wa bikum yasudu. Udu, matasa na wannan zamani, matasan musulunci, ku ne ran musulunci, da ku musulunci yake jagoranci, ku dawo kan hanya. Wa antum sirru nahbatihi wa antum ahduhu zahi qadimal jadidu. Kodin ku ne taurarin musulunci, ku ne sirrin daukakan musulunci. Daga cikin falala ta matasa, aka ce mafi rinjayen aljanna matasa ne. Ahlul janna matasa su ne a aljanna, kamar yadda Imam Abu Sa'id al-Khudri da Abi Huraira suka rawaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Allah ya ce, annabi ya ce, Allah yana faɗa, mala'iku suna faɗa, ɗan aljanna ku zauna lafiya a cikin aljanna, babu ciwo har abada. Wa inna lakum an tasihhu fala tasqamu abada. ɗan aljanna ku zauna ku rayu a gidan aljanna, babu mutuwa. Wa inna lakum an tahyau fala tamutu abada. ɗan aljanna ku zamanto matasa, in ji Allah. Ina so ku zama matasa, kar ku tsufa har abada, ba a tsufa aljanna. Wa inna lakum an tashibbu fala tahrimu abada. Ku zauna cikin ni'ima, babu ɗauke tsammani akan ni'imar gidan aljanna. Wa inna lakum an tan'amu fala tay'asu abada. Ku kada ku ɗauke tsammani har abada. Shine fadan Allah, wa nudu an tilkumul janna uristumuha bima kuntum ta'malun. Ko Jibrilu in yazo zuwa gurin manzon Allah da sifar matashi yake zuwa, Jibrilu duk wahayin da ya kawo manzon Allah da kamata matasa yake zuwa, ba kamata tsoho ko yaro karami ba, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari a riwayar Ibn Umar. Yace wata rana, baina ana inda annabi sallallahu alaihi wasallam, ina wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, fi unasin min ashabi, a cikin wasu mutane cikin sahabbansa, iz dakhala alaihi shabun hasalul wajhi, sai ga wani matashi ya shigo wajen manzon Allah mai kyakkyawar fuska, matashi mai kyakkyawar fuska, tayyibur ri'i, mai kanshin turare a jikinsa, hasanus siyabi, mai kaya masu kyau, hasanul hai'a, yanayin da ya yi shigarsa da ya zo yanayi ne mai kyau. Ya ce, assalamu alaika ya nabi Allah, amincin Allah tabbata gare ka ya kai annabin Allah. Manzo Allah ya mayar masa da sallama, mu ma muka mayar masa da sallama, in ji Abdullahi ibn Umar. Sai ya ce da manzo Allah ka matso, sai manzo Allah ya ce na'am. Da ya matso har sai da ya haɗa gwiwarsa da gwiwar annabi, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad. Har izuwa da ya ce ya gaya mai dukkan abin da ya faɗa, kamar yadda hadisin ya zo cikin arba'un an-nawawiyya. Sai da ya tafi, sai manzo Allah ya ce, ko kun san waye wannan wanda ya zo tambaya din nan? Sai ce, Allahu a'lam wa rasuluhu a'lam. Sai ce, fa innahu jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Malaika Jibrilu ne ya zo don ya sanar da ku addininku. To yakan zo da sifar wani matashi da ake ce da shi Dihya ibn Khalifat al-Kalbi, Dihyatul Kalbi. Wani matashi ne saurayi a cikin sahabban annabi. Ashe matasa kuna da daraja, ashe kaya ne mai matsayi, ashe ku maɗaukaka ne, amma idan kun yi riko da addini, kurike imani kuyi aiki da imani kuma ku ne za a yi koyi da kunan da shekaru kaza duk matashin da ya bari ya lalace to wallahi ya gadarwa ƴaƴansa da jikokinsa da tattabukunansa ainihin wato masifa da bala'i ku zama to masu kokari ku zama masu himma kar ku zama kamar maza duk inda alheri yazo ku neme shi duk ku inda ake sharri kar a ganku a ciki duk abinda zai taimaki addinin ku ku taimaka masa duk abinda zai fada da al'adun ku da addinin ku ku kauce masa kamar yadda na fada muna so mu ga tasirin matasa da suke cikin hukumomin gwamnati musulmi muna so mu ga tasirin matasa da suke cikin kasuwannin mu wace gudunmuwa kuka bawa addinin ku muna so mu ga tasirin matasa a siyasa ba wai a rinka barin tsofaffi masu shekaru wani yaji ya gama satar duk zalunci da zai ya gama kuma yazo ya mutu yana shugabanta ka bada guri masu lafiya masu karfi matasa su zo su karba ba su jin tsoron kowa sai kishin kasar su da al'ummarsu irin waɗannan matasan su ake nema wanda musulunci insha Allah ba zai yi da na sani a ainihin wato da su ba mazala ya sha kiran matasa yana musu wa'azi wata rana ya samu taron matasa ya dana nuna musu wani abu mai muhimmanci a rayuwa shine aure kamewa saboda an san lokaci na samartaka lokaci ne na zinaci zinaci shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya masharar shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj ya ku taron matasa wanda ya samu ikon aure to yake da uzura ko mu'azatul zawaj iya daukan nauyin aure to yaje ya aure fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj shi auren yin aure ga matashi shi yake sa ya zama mai kame ganinsa saboda yana da matarsa ta alal a gida ba zai je yana kallon matan mutane ba ba zai je yana ainihin wato hira ko yana zaman kashe wando da ƴaƴan mutane ba sai zai yana daukan ƴan mata a mashin guda biyu guda uku yana dora su ba saboda ya san yana da kishin addini ba zai ji dadi ban aka dora uwarsa in yaga uwarsa an mata wannan goyen ba zai ji dadi ba in yaga an dauki kanwarsa budurwa uwa ne uba daya yaga an mata wannan goyo guda uku sai ka ce daman dawa ba zai ji dadi ba to wannan kishin ba zai yi ba ko ba zai bari wani yayi ba waɗannan mata da ake musu wannan goyo goyo a wuraren da ake yi ai iyayen wasu ne nan gaba nan da shekara 10, 5, 6, 3 wata nan da shekara 2 ma ta zama uwar wani to dan me zaka wulakanta uwar wani ina wanda suke zina ta zina ce suna lalata ƴan mata suna amfani da samartakar su wajen zina saboda yana jin shi matashi ne bari ya nemi matashiya ya lalata ta kai zina da wacce kai zina da wacce kai zina da wacce duk ka lalata musu samartakar su kana zaune kai ma za ka zo ka haifi naka ƴan mata wallahi duk wanda ya lalata ƴar wani sai an lalata sa kai da yawa ko kai kaɗan duk wanda ya iskanci da ƴar wani duk wanda ya ga lokacinsa ne na samartaka ya yi rashin kirki ya yi rashin kyautawa ya lalata ƴaƴan mutane ko a makaranta ko a ma'aikata ko a wajen sana'a to ya jira lokacin da zai haifi nasa ƴaƴan yana gani sai ya ga rashin mutunci da wulakanci bari in baku wata kissa wani mutum yake gaya mu abin da ya faru wani bawan Allah ne dan bariki bai da aiki kawai saboda yana da wadata irin ya rinka kiran ƴaƴan mata ƙanana ƴan mata ƙanana ƴan shekara 16, 17, 18 saboda yana da kuɗi sai ya rinka sa a aika a kira masa su ya yi lalata da su shi baya son ma babbar mace yara yake ɓatawa tunda yana da kuɗi yana da dama a hannunsa wata rana ya buga abun hawansa ya tafi wani gari ya je wata jami'a wata university sai ya sa kawalansa masu gayyato masa mata ya ba su kuɗi a kira mai mata suka kira masa malam sai a kira masa mata da shi da abokanansa su kama musu hotel wajen kwanciya kafin su zo ba wani ya kama uku wani ya hada mata biyar wani ya hada kaza iya jaraba sa iya adadin matan da zai tara subhanallah ashe inda ya tura ashe a kira masa ƴan matan akwai yassa tana karatu a jami'a kuma abun mamaki ashe ita ma yattasa tana da irin wannan ɗabi'ar nabin maza dan haka gayya ta zo an zo diban kaya za a diba sai ita ma ta shiga layi ta yi wanka ta yi ado ta yi kwalliya yarinya matashiya za ta fi neman kuɗi za ta je ta kwana a hotel da wani a biya ta kuɗi gobe ta dawo jami'a makaranta insha Allah Allah ba a zalimin bawa ba Allah mun gode maka Allah karfa mana asiri ya Allah ka raba mu da tozarta a rayuwarmu ya Allah duk abin da za mu kunyata kar ka jefa mu a ciki ya Allah ka sa mu fi ƙarfin zukatanmu ya Allah ka sa mu fi ƙarfin wannan duniya ya Allah ka sa mu fi ƙarfin shaitan ya Allah ka raba mu da abun kunya muna raye ko bayan mun mutu Allah ka raba mu da aikin banza wannan mutumin ya sa an kira masa ƴan mata an sassa masa a ɗaki an zo an nuna masa nan taka ne wancan ta abokinka ne shikenan yana zuwa ɗakin farko da zai fara shiga yarinyar kawai sai ashe yarsa ce ita kuma ta san ubanta bane zai zo to ai an biya kuɗi ta yi kwalliya ta yi ado ta fidda duk fitina yana buɗe ƙofa ya shigo kurin tilo kansa ta rungume shi yana kallon ta sai ga yarsa ne sai su lake ya ce wance ya kira sunanta ta ce baba wannan shine abin da Bahaushe yake cewa dara ta ci gida bai kara magana ba bata kara magana ba ya saka suturarsa ta saka suturarta ya ja kofa ya rufe ya je ya ce wa abokanansa daga yau na daina bariki ya ce daga yau na bar bariki me ya faru ya ce a ba bayani ba bayani to wannan shine abun kunyan duniya kafin na lahira yanzu wannan malami zai ce wa yarinyar nan ita kuma yarinyar me za ta ce uba wa zai zagi wani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ga misalai na matasa kafin in zo abu na ƙarshe da zan kawo mana abubuwan da suke lalata matasa bari dan kawo mana sunan wasu matasa ku ji ƙoƙarin da suka yi wa musulunci kai ma ka ga yau a matsayinka na matashi musulmi dan Nijar dan Agada dan kaza me za ka yi wa Allah ga Ali bin Abi Talib yana cikin yara ƙanana matasa da suka fara karɓar musulunci a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ko wannan kadai ya isa da shi aka je yakin Badar Ali bin Abi Talib ya je yakin Badar bai kai shekara 20 ba ka dube ka kai yanzu shekara kana ba ka da aiki sai dukan tuwo kullun sai ka ci abinci me kai wa musulunci Khalid ibn al-Walid an sa shi zama commander shugaba na sojoji yana cikin samartakarsa yaro karami danye Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Abbas Zaid ibn Thabit mala waɗannan ka faɗa kanka tsaye duk wani abin da kaga sun yi a musulunci matasa ne na musulmi su ne suka taga wannan addinin gaba da inda aka faɗa hadisi ka ji an faɗi sunansu Usama ibn Zaid yaro ne matashi amma wallahi Annabi shawarar sa yake nema a lokacin da aka yi hadisatul ifk lokacin da aka yi makirci aka yi sharri wa Annabi sallallahu alaihi wasallam da iyalinsa na Aisha aka yi mata sharrin cewa ta yi zina matar Annabi a Madina iyalin manzon Allah aka ce wai ta yi zina annabi ya shiga damuwa kwarai da gaske, Allah ya dauke wahayi, aka dauki lokaci mai tsawo ba a saukar da wahayi ba, kai har sai da ta kai ga Nana Aisha ta koma gidansu, sai ya gama bincike sai ya tabbatar, kai har sai da ta kai da manzon Allah yana neman shawara shi ya sake Nana Aisha ne ko ya batta. To shi wanda ya nemi shawarar su akwai Zaid bin Sabit, an sanya shi ya zama jagora shugaba a yakin da aka tafi zuwa Rum. Attab ibn Usayd an sanya shi ya zama gwamna a Makka, yana matashi karami. Abdullahi ibn Zubair ya jagoranci yara matasa lokacin da za a yi wa manzon Allah mubaya'a, za a yi masa caffa. Abdullahi ibn Zubair shi ya ta hada duk matasa ya wuce gaba. Mus'ab ibn Umair yaro ne matashi da annabi ya tura shi ya zama wakilinsa ambasada a Madina, shi ya fara kai Qur'ani Madina. Mus'ab ibn Umair duk gidan da ya karanta Qur'ani a Madina, Mus'ab ibn Umair yana da lada, shi ya je ya kai musulmi, ya kai Qur'ani, aka ce gida gida yake bi, in ya je gida ya sallama sai ya ce aqra lakumul Qur'an, ko kuna so in karanta muku Qur'ani. A riwaya aka ce wasu manyan gidan su fita, yaran gidan su zauna, in ya fara rangwada karatun Al-Qur'ani mallan sai kaga an zauna ana saurarawa da matan gida da yaran gida da wane ne a zauna ana ji, daga nan kuma sai tallata musulunci, sai kar musulunci sai gobe ma ka dauka da kara mana Qur'ani. Din Madina shi ya zagaye ta karakatab, ya karanta mata Qur'ani kuma suka yi ta karban musulunci, da yaga sun dan haddu sun kai wani adadi sai ya ɗebe su yace bari in kai ku Makka, Makka wajen annabi ku ga manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wannan tun kafin annabi ya hijira, ya dauke su ya kai su ya zube su a Makka, suka yi ta rayuwa da annabi. Aka ce wani darasi ne yake so ya nuna musu, ga addinin musulunci ku ganshi aikace, ga annabin da ya tura ni wannan aiki, ha kuma ya dauke su ya mai da su. Wannan karantar da Qur'anin da Mus'ab ibn Umair yayi ya taimaka wajen yin manzon Allah shimfiɗa a kan hijirar da zai yi zuwa Madina. Al-Ansar suka karɓe shanu biyu suka tallafa masa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Shi ne madashin da mahaifiyarsa ta ce da shi, yaya za ka yi imani da Muhammadu? Ta ce wallahi ko ka rabu da shi ko na mutu. Ya ce ya umma wallahi law kanat laki mi'atu nafs, ya mamana, ya tsohuwata, ya mahaifiyata, wallahi da kina da rai dari, wannan ya fita, wannan ya fita, wannan ya fita, wannan ya fita, dan rabu da Muhammadu, rabu da musulunci, wallahi ba zan rabu da ba, wallahi ba zan rabu da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam, sai dai in zaki mutu ki mutu. Wannan tsoho sai gaya ba, ka san an zo maganar musulunci da addini ba daga gaba ba. Haka ta hakura, mallan yaro ne dan gata, mawadaci na shiga gari, yaro mai riga a Makka, yaro mai turare a Makka, lafiyayyen yaro matashi ga kuɗi a aljihunsa. Da inda Mus'ab ibn Umar ya wuce, wallahi sai dai a biyo bayansa mallam. Aka ce turare, in ya bunka turare ya wuce ta nan layin, bayan mintuna masu tsawo masu dadewa, wallahi sai kaji kanshin Mus'ab ibn Umair. Mallan yaro ne dan birni na gaske, amma wallahi da ya zo yi imani, saboda karfin imani ya karbi da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, sai da ya zo rigar da zai saka bashi da ita, kayan da yake jikinsa gaba ɗaya faci ne, maho faci a can, faci a can, faci a can, yana cikin waɗanda ba su da shi, amma ya haƙura ya bi annabi, saboda ya shiga musulunci a lokacin babu, amma ya fifita imaninsa a kan komi na duniya. Lokacin da aka zo yakin Uhud, yana daga cikin wanda aka kashe, kuma yana daga cikin sojoji bodyguard waɗanda suke kare annabi. Shi shi an tafi ana yaki ana kaza shi kuma duk takobin su da makamin su kawai yana zare ido ne yana kula da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda zai kawo barmaki shi kuma zai kansa anan Uhud aka kashe shi abun tausayi da aka kashe Musab ibn Umair wallahi ina ga muku likafani yadin da za a dallabe shi a sashi a kabari malam aka rasa babu sahabbai suka dauko shi suka ce ya rasulullah ga Mus'ab ibn Umair yayi shahada amma babu abin da za a binne shi kun ji annabi ya ganshi ya zubar da hawaye idan an jawo tsumman an lullube kansa badat rijla kafafuwan sai su bayyana idan aka yiwo kasa aka kokarin rufe kafafuwan sai kuma badara asuhu kansa sai ya fito fili manzala ce ku jawo likafanin ku lullube kansa ku bar kafafuwan ku nemo ganye ku rufe ku je ku binne shi minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alayhi فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا wannan ayar ta sauka ne akan Mus'ab ibn Umair shi da muke so samari ku koyi da irin waɗannan matasa wanda suka bada rayuwarsu ga addini kullun idan an ce ai addini ba cewa akai ka bar neman kudin ka ba ba cewa akai karka je gonar ka ba ba cewa akai kada kai kiwon ka ba ba cewa akai karka je kasuwar ka ba a'a so muke mu ga kana da kazar kazar wajen taimakon addini idan ba ku yi addini ba sai shi za ku yi an bar masallaci sai tsofaffi da dattawa su ne a tsawon gaba ina matasa idan ba ku je kuka karanta Qur'ani kuka haddace ba sai shi za ku yi kuma idan ba ku zama to masu kishin kasar ku da al'umma ku ba sai yaushe kowa yaje ya dada duba Allah sai ya dada biya shi ya karanta ya ga wai shi wai shi wani idan kana so ka hutar da kanka a rayuwa ka zauna ka dauki takarda da biro ka rubuta kai waye kai yanzu shekarun ka nawa me kake so ka zama dan kasuwa to wani shiri kai ka zama dan kasuwa manomi wani shiri kai ka zama manomi dan boko wani shiri kai ka zama dan boko malamin addini wani shiri kai ka zama malamin addini dan siyasa wani tsari kai ka zama dan siyasa nan da shekara kaza ma'aikacin gwamnati wani shiri kai wa kanka dan kaga ka shiga gwamnati nan da shekara 10 nan da shekara 7 nan da shekara 20 soja kake so ka zama wani shiri kai dan ka zama soja dan sanda wani shiri kai ka zama dan sanda wallahi idan baka yi wa kanka wannan lissafin ba lokacin zai zo maka ka fada abinda zaka fada kuma baka da agenda baka da abinda zaka yi shine problem da yake damun al'ummar mu kaga matashi ya samu dama amma ba Allah a gaban shi wani ya samu dama sai mata suka ɗebe shi mata zina kamar kalimar ya ce sai bin mata wani ya samu dama sai shaye shaye wani ya samu dama sai raya gidajen banza wani ya samu dama harkar kwallo kawai ita ce a gabansa wani ya samu dama shi kuma zaune gari banza ne yan yawo yan iskan gari ne kawai da inda ta bi kawai sun suna da inda ka ga harguwa da hayaniya a gari to yana can inna rududu an bi yamil ma kulli riyah da inda iska ta daga can yake yi in iska ta yi yamma yau yana yamma in iska ta yi gabar yau yana gabar in iska ta yi kudu yana kudu in sama ta yi sai ta kokari yayi sama in kasa ta yi yayi kokari yayi kasa bai da manufa bai da manufa da sanda yake yi ba akwai wanda shi kuma kawai jira yake abinda abokin sa yace shi zai kawai kenan baka da tunanin kanka kai baka da yancin kwakwalwa kai ba za ka iya zaba kanka wani abinda za ka yi ba ni shi ina yaro wallahi karami ina iya tunawa wallahi tun ina yaro karami malamin da na fara gani yayin mun tasiri a rayuwata ina yaro karami in ji mafi na najin sa shine Sheikh Abubakar Muhammad Gumi yanda naji ina sauraron sa bana manta tun ina yaro nace Allah 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 ni kuka bani ilimi da karatu kuma yadda mutane addini kuma yadda mu Sheikh Abubakar Muhammad Gumi yake ni bana manta wannan wallahi ko mun taba tashi daga wannan manufar ba na'am shi na zaba to kai fa mu malakai muna so mu samu wakilan musulunci a cikin manoma aikin gwamnati zaka yi muna so a kowace ma'aikata ta gwamnati mu ga wakilan musulunci wannan shine zai nuna samarin mu matasa muna da manufa in ba ku yi ba wadancan wanda ba ku ba suna yi su suna taimakon kansu ina fatan kuna fahimta gyaruwar matasa gyaruwar al'umma ƙarfin matasa ƙarfin al'umma tarihi ya tabbatar idan al'umma matasanta suna da nutsuwa suna da ilimi suna da tunani to wannan al'umma a yi mata albishir da samun cigaba a tarihi na musulunci an gaya mana samari matasa irin gudumowar da suka yi ta wayarwa misali a gurguje sai na Abubakar Siddiq an daura masa nauyi na shugabanci ko da'awa ya karantar da mutane bai wuce shekara 37 Abubakar Siddiq ga Umar ibn Khattab bai wuce shekara 27 ba Usman bin Affan bai wuce 34 ba shekara 34 Ali bin Abi Talib cikin shekara 10 shi kan aka fara fafata harkar musulunci da dawa Talha ibn Ubaidullah ya fara gwagwarmaya shiga harkar musulunci da da'awa da gwagwarmaya ta addini bai wuce shekara 14 ba Zubair bin Al-Awwam shi ma lissafi ya nuna bai wuce shekara 16 ba yake ta da'awa da karantar da musulunci Sa'd bin Abi Waqqas bai wuce shekara 17 ba Sa'id bin Zaid bai wuce shekara 15 ba Abu Ubaida bai wuce 25 ba Abdurrahman ibn Auf bai wuce shekara 30 ba duka waɗannan samari ne matasa waɗanda suka ba wa musulunci gudunmawarsu dare da rana babu gudu babu sha da baya to abinda wato yake damuna kuma yake damun al'umma ta yau shine irin lalacewar samari idan ban zo maganar shan giya matasa ku ne a gaba wiwi taba neman mata sata ta'addanci matasa ku ne a gaba satar mutane matasa ku ne a gaba gidan kurkuku gidan kaso duk inda ka je gidan kurkuku majority mafi rinjayen wanda suke cikin gidan kurkuku matasa ne ne sunan gidan kurkuku a Niger gidan kaso ka je ka ziyara ka ga mafi rinjaye matasa ne wani ya sare kunnen wani an kai shi an daure shi wani ya je ya balle moto don wani ya tafi da shi an kama shi an daure wani ya je ya saci akuyar wani an kama an daure wani ya je ya yi fada da wani ya fasa cikin sa an kama shi wani an kama shi a daji yana fashi da baka to wannan shine damuwar mu abinda zan rufe da shi daga cikin abubuwan da suke taimaka mana wajen lalata matasan mu a yau akwai kafafen yada labarai na zamani kafafen yada labarai na zamani kamar ya kafafen yada labarai wannan abu waya yau wanda bayi da waya a cikin matasan nan ana ganin shi a baya yake wayar ma sai an duba ta nawa kake riƙewa bala'i da musiba da sharri da yake cikin wannan abin Allah kaɗai ya sani naka wallahi wani da wannan zai tafi jahannama wannan wayar wani ya ce wannan wayar ita ce komai din sa kuma haka ne yanzu wannan wayar wani ita ce za ta yi mai hanya samu rahmar Allah wani kuma da ita za ta halakar da shi kallashi kallashi sinima kallon kafafen yada labarai na ji da na gani wanda suke tattare da sharri alqanawatul fadaiyya alibahiyya shiga kwamfuta an kware a shiga website kala kala internet harkar internet internet akwai shafuka na barna akwai shafukan da Allah yake zagi sai akwai shafukan da zina in kana so kai zina a can zaka je ka koyi zina akwai shafukan da za a koya maka sana a koya maka yaudara a koya maka ha'inci a koya maka kai duk wani sharri babu abin da babu a cikin internet kamar yadda kuma akwai alkhairai a cikin internet ko dai matashi yayi amfani da wannan internet ya gina addinin Allah ya ce maki musulunci ya ce maki al'ummarsa ko kuma ya bi hanyar sharri imma shakiran wa imma kafura amma ina tunatar da kai abinda Allah ya faɗa akan samarin ashabun ka innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda Allah ce matasa ne da suka yi imani da ubangijinsu kuma muka kara musu shirya ka zama mai imani da Allah ta'ashir zubil islam kana jin musulunci shine naka duk motsin da za a yi addinin musulunci shine a gabanka koma ya za a yi koma ina za a je al-islamu huwa al-awwal musulunci shine farko yin amfani da kafafen yada labarai kuna lalacewa kuna sa wasu suna lalacewa wallahi nake gaya maka yanzu akwai matasan da idan mutum yana son kuɗi da wannan wayar kawai da ya shiga yadda na danne dan yahu ne zai sha kuɗi ya cika account ɗinsa da miliyoyin kuɗi kuma wallahi yana zaune a gida kurin danne danne zai ka duba fa account ɗinka na banki fa sai mutum ya shiga cikin account ɗinka ya ɗebi kuɗinka kai kana can gida kana mun shari ka yaye baki yaya shiga idan ka bincika sai ga matashi ne saboda yayi amfani da kwakwalwarsa wajen barna idan ka ga an tsare hanya ana kashe mutane ana karɓan abin hawansu ko ana karɓan kuɗinsu wallahi galiban matasa ne ba zai yi ka ga tsoho da cijo mai furfura yana riƙe da bindiga yana kashe mutane ba idan ka ga ana yaƙi ana kashe mutane da sunan addini ko da sunan ƙabilanci ko da sunan menene wallahi da za a kawo maka hoton masu yin gaba ɗaya matasa ne shi yasa makiyanmu suka yi mana wayo sai suka ribace matasanmu ta wace hanya ta hanyar kawo musu ababen sha'awa na duniya a sa maka son duniya sama da son komai sai ka so duniya kake Allah ta hanyar kwadaita maka kuɗi ta hanyar kwadaita maka matsayi duk wanda aka ɗauke shi aka ba shi bindiga ya riƙe aka sa shi aiki ai kwadaita mai wani abu aka yi kuma an san yaro ne matashi wataƙila ba yi da mata ballanta na yi tunanin in ya mutu ƴaƴansa za su yi maraici ba ba kai ake nema ba bai da yaya yanzu wanda yake da mata uku mata hudu yaya bakwai yaya takwas yaya goma sha yaya kaza wannan wani zai zo ya gayyace shi akan harkar ta'addanci ya tafi ya bar matansa da yayansa su zama marayu akan wani abin da bai kai ya kawo ba a'a yara ake samu masu gajeren tunani su ba su da kowa in ma yana da uba yana ga ko ya mutu ya bar uban ma uban ma ya san yadda zai yi shi auren bai ma taɓa yi ba ballanta na ya san daɗin sa wani ya faɗa wani ce yankin banza kai ne kama san daɗin aure ni ban ma yi shi ba ban san shi ba shi yasa suke mana dabara shi suke ɗebe mana matasanmu duk abin da za su ɗauki hankalin matashi to shi suke to mu kuma masu da'awa masu karantarwa sai ake samun kuskure wani lokacin sai ake jefar da matasa sai ake zubar da matasan sai ake zargin matasan, sai ake zagin matasan, sun zama mutanen banza, sai shaye-shaye, sai bin mata, sai kaza, sai kaza. Kullum in za a yi wa'azi, mai kun azabarar da su a nuna musu ga irin yadda samari matasa cikin sahabbai suka yi wa musulunci aiki, kun koyi da su, sai zagi. To wannan shi ma mai wa'azi ne, amma ya taimaka wajen fantarar da matashin. Idan giya yake sha, kira shi gidanka, kai masa nasiha mai kyau. In taba yake sha, in wuyu yake sha, in sata yake yi, ku samu masa aiki a cikin al'umma. Sannan har yanzu mu da kanmu mun taimaka wajen lalata matasanmu. Wai kowane mutum a cikinmu sai wanda Allah ya zaba, in ya samu kujerar gwamnati, baya tunanin matasan garinsu. Suna nan a zaune, sun gama makaranta, ba aikin yi, ba su da jarin yi, jarin da za su shiga kasuwa, ba su da kuɗin da za su yi kiwo, ba su da gonar da za su yi noma, ko ba su da ruwan da za su yi noma, ko ba su da takin da za su yi noma. Amma suna da ‘yan uwansu da suke shugabanci a ofisoshi na gwamnati. Amma waɗannan shugabannin abin da ya dame su matansu, abin da ya dame su ‘ya’yansu, abin da ya dame su ‘yan siyasarsu. Amma matasansu na garinsu, matasansu na ƙasarsu, su taimake su, su sama musu sana’a, ba za su yi ba. To wannan yana taimakawa wajen lalacewar samari, kenan a bar su zaman banza ba su aiki. To yaro bai je makaranta ba, ko ya je makaranta ya dawo, kun ce ya je makaranta, kun zage shi ya je makaranta, ya yi takardar ya dawo, takardar gata nan a gabansa ba ta da bambanci da takardar tsire. To bata kawo mai komai ba, ba dauke shi aiki ba, aiki sai dan gata, aiki sai wanda ya san wani, aiki sai su wane da su wane. Ya zauna, ya zauna, ya zauna, ya yi salatin Annabin bai samu kuɗi ba. Ya je makarantar, an yi wa'azin, an yi Allahu Akbar, ya tashi aljihunsa ba kokobo. Washe gari ya tashi ba yi da abin da zai ci. Ya ga abokinsa ya canza riga, ba yi da kuɗin da zai canza riga. Abokinsa ya sai abin hawa, ba yi da halin da zai saya. Ya balaga, ya gama nuna, ya riƙa, ya kai iyakarsa, yana buƙatar aure, babu kuɗin aure, ga matan garinsu shegen tsada. To ya za a yi, in ya duba ya ce kai. Kai, kai, to zan buɗa fa, ni ma sai na samu kuɗi. An kake yi, da yawa daga cikin matasan da suke ta'addanci ko suke kashe mutane, wallahi ba su da aikin yi ne. Wallahi ina gaya muku, ba su da aikin yi, kuma zaluncin shuwagabanni shi ya jawo da yawa daga cikin wannan. Mutum ɗaya a ma'aikata ɗaya shi kaɗai sai ya karɓi albashin mutum 60. Ƙwarai kuwa, to su suke ba da kuɗin ayi, su suke binciken. Akwai mutumin da aka samu, ɗansa jariri da yake bayan uwarsa yana cikin ma'aikata, ma'aikatarsa, jariri an rubuta shi da albashinsa, yana gadon bayan uwarsa fil mahadi. Ina matasan da suke bakin titi, ba dole su sha wiwi ba, ba dole su sha taba ba, galiban dan wiwi in kaga yana shan wiwi wallahi sai an taimaka masa ya sha wiwi din ba. Ga shegen roman taba, in ya ga kana busawa sai ce kai dan farko mai ita haka, a karma shi ma ya dan kabusa ya zuka, ba yi da kuɗi. Kina anan abinda muke cewa, ku sama wa matasan ku sana'a, ku rage ƴan ta'adda a cikinsu. Ku yi musu hanya su shiga makaranta, ko da su ‘ya’yan talakawa ne, a sauƙaƙa musu. Kana ce karatu sai ɗan wane da wane, to idan ɗan talaka bai yi karatu ba, sama zai yi. In ɗan talaka bai je makaranta ya yi ilimi ba, rami zai shiga ya binne kansa. Ba makaranta, ba jari, ba sana'a, ya za a yi? Dole ba a samu matsala. Sannan kuma ‘yan siyasa su ma suna taimaka wajen lalata matasa. Ta hanyar ɗiban matasa ana koya musu ta'addanci don su yi bangar siyasa, su goyi bayan wannan siyasa, a tura su su sari wanda za su sara ɗan adawa. Duk wanda ya ɗaga kansa yana kaza yana kaza, ana jayayya da shi, ana ga zai iya jan ƙuri'a, sai a je a sa a kashe shi, ko a je a tsoratar da shi, ko idan an zo gari ba a yi, a samu adda da makamai a ba wa matasa su yi kan mai uwa da wabi, su yi ta sare mutane. Da haka ake siyasa. Da yawa daga cikin kujeru na siyasa a yau to wannan ya ce maka kwarai wajen lalata matata kenan ana abin da nake so ya ku iyaye ku sa ido akan mu'amalolin da ƴaƴan ku suke yi akan wannan wayoyi da abin da suke kallo da abin da suke saurara abu na biyu zama a makarantu da tarayya da daliban da suke ba su tarbiyya yana ce maka wajen lalata mana matasa duk uban da ya dauki ɗansa ya kai shi jami'a ya kai shi makarantar da babu tarbiyya to tabbas ɗansa zai gado zai koyo rashin tarbiyya kisa kenan kowa ya kamata ya lura wacce makaranta zai kai ɗansa kuma shuwagabanni na jami'o'i shuwagabanni na kwalejoji shuwagabanni na makarantu su yi iya kokarin da za su yi na kiyaye tarbiyyan ƴaƴan da suke karatu a hannunsu idan ka bari wani ya zo ya ɓata niyarka ta lalace to duk wanda ya tsoma hannu a wannan niyyar sai ta ɓata shi duk wanda ya bari makarantarsa ta ɓaci duk ɗaliban da aka kawo za su yi koyi da wannan mutanen banzan kuma ne nan gaba bayan shekara 10-20 waɗannan da 'yan jami'a su ne za su zama shuwagabanni su ne ma'aikata a gwamnati su ne shuwagabanni na siyasa wataƙila su zama malamai masu karantarwa a makarantun boko kenan akan iya haɗuwa da muggan abokanai a makarantu wajibi ne mu ji tsoron Allah mu samar da makarantu masu tsarki waɗanda muke da amincin za mu iya tura 'ya'yanmu maza ko mata wannan yana da muhimmanci a kula da shi kenan ta jama'at ash-shabab a makarantu da majalisai hatta irin dandali da ake zama a gari akwai dandalin mutanen banza akwai dandalin mutanen kirki akwai dandalin da ba sa sallah azhar za ta yi barashi sallah ba lafaz za ta yi barashi sallah ba magariba za ta yi barashi sallah ba sai shaye-shaye da ƙarya fada da ake ta yi a zauna a can kenan wannan shi ma yana taimaka wajen lalata matasa duk yaron da ya tashi ya saba zama a irin wannan wurin to zai tashi ne da tunani irin na wannan mutanen wannan wuri idan yaro yana zama cikin masu dura a shan to ba mamaki wata ran a gaban ubansa gaji ya dura a shan kenan ku sa ido akan ƴaƴanku ba ko ina za ku rinka barinsu suna zama suna haɗawa da abokanan banza ba matukar kana son ɗanka idan ka mutu ya je maka addu'a ya roƙan maka Allah ya yafe maka to sai ka dage wajen hana shi zama a wajen mutanen banza bayan wannan haka ɗalibai mata idan aka buɗe maka shafin samari 'yan mata ɓarna ta'adi da suke yi da harkar wayoyi da harkar zamantakewarsu da junansu abin wallahi kare ba zai ci ba akwai 'yan matan da su tubali ne na lalata maza da ana ganin maza ke lalata mata to yanzu zamani ya zo mata ke lalata maza ko in ce wasu mata ke lalata wasu maza mace za ta rike maka wuta ta yi ta binka tana maka sharri me sharri tana maka maganganu na batsa tun tana kaucewa sai ba ta so sai ta ja ka kaje ka yi tari wani yaro ya gaya min yana karatu a jami'a ya ce wallahi malam a jami'ar mu 'yan mata su suke ba wa samari kuɗi don su je su zina da su idan yarinya ta ga matashi sai ta rike mai wuta kamar yadda namiji zai ga mace ya bi ta ya makale mata to haka yarinya yau a wannan zamani ta ga namiji ta makale masa ta ɗauki kuɗin da aka ba ta na hidima na makaranta ta ba wa wannan yaro ta tura masa ta yi mai transfer na kuɗi a wayarsa ta sai masa waya mai tsada ta yi masa ɗinki da sallah ta sai masa abin jin daɗi a rayuwa kai akwai wanda han mota suke sai wa mutum in mutum ya faɗa hannun masu maiko han mota sai ta sai maka har abin hawa amma wallahi ba wai dan wani abu dan ta lalata maka tunani ta lalata maka tarbiyya shi ma wannan ba za a bar shi a baya ba sannan gata in yi wa yara yawa yakan lalata su kenan daga cikin abin da ke lalata matasan mu gata mutum ya tashi a gidan kuɗi mutum ya tashi a gidan mulki ya tashi a gidan sarauta gidansu ana wasa da kudi, to wannan yakan sa ya lalace saboda yana gani yafi garin kowa, kuma komai halal ne. Zai hau mota ya tafi inda ya ga dama, ya hau irin motar da ya ga dama, ya rike kudin da ya ga dama. Akwai waɗanda suke zuba wa ƴaƴansu miliyoyin kudi suna yara ƙanana ko aure ba su yi ba, ba dole ya lalace ba. Akwai wanda baya tambayar ɗansa ina za ka je, ina ka je, ina ka dawo, baya tambaya. Duniya ce, kudi ne an samu a ci kudi, musamman kudin gwamnati, tunda ba noma ya je ya samu ba, ba kiwo ya je ya samu wannan kudi ba, kudi ne na gwamnati, kudin banza. Tunda ya samu, bari ya ci ci ya more, ƴaƴansa ma su ci su more, duk su lalace. Ba abin da ba magani. A ƙasar nan yarinya ƙarama budurwa billahi azimu takan iya hau jirgi ta yi yawon duniya, ta tafi America, ta tafi Ingila, ta je Germany, ta tafi Turkey, ta tafi Dubai, ta tafi ina ne. Wallahi yarinya ƙarama ba ta yi aure ba, ubanta ne kudin zai loda mata daloli a cikin account ɗinta. Duk ƙasar da ta sauka akwai inda za ta ja kuɗi, tana tasarrufin da ta ga dama, tana hawa motocin da ta ga dama a ƙasarsu, amma fa ko aure ba ta yi ba. In an yi magana a ce ai ya za a yi yara ne na zamani, wannan sanya wa yara linzami akan kuɗi da gata yakan taimaka wajen lalata ƴaƴanmu, kamar yadda gashi nan muna gani. Wani hira kawai ake a dandali da abokanai, wani ya yi masa ba daidai ba, ce wallahi sai in harbe ka, in na kashe ka na kashe banza dan iska kawai, kai din banza. Kuma wallahi in ya kashe shi ya kashe banza. Akwai wanda in ya kashe ka wallahi ba zai kwana a police station ba. Allah, da haka duk wanda ya ce zai kashe ka, kai kokari ka gudu. Kwarai kuwa ba wani magana haka, kan kai da kashe ne sai ka ce ka, in ya kashe ka ba abin da zai faru, rubutu ne kawai za a takarda a nade ta kawai, an gama zancen ka, kana can kana fama da wani kiri yana dukan ka da sanda. Ka kiyaye gata, ina maimaitawa gata, taraf yakan lalata yara matasa. Wannan yakan sa su rinka sha'awa sai sun biya bukatar da suke so. Yanzu akwai yaron da ake gaya mun yaro ne karami, ƙaramin yaro ko sakandare bai gama ba, amma wallahi ubansa yana iya zuba masa miliyoyin kudi a cikin akawuntansa, ƙaramin yaro ne. Don haka uban zai dawo ya kwanta ya bacci ya gama birgimarsa karfe uku na dare sama, da haka yaron bai dawo ba, ya samu abokanai, kuma yanzu zai buga visa duk kasar da yake so ya tafiyarsa. Ba wanda ya sai tambaye shi ya samu gata, yana hawa motar miliyoyin kudi ya samu gata, amma da za ka duba waye ubansa, za ka ba manomi ba ne, don zai yi wahala manomi ya yi wannan garajen ya ba wa ɗansa ya rinka wasa da wannan kudin noma. Da za ka bincika za ka ga insha Allahu baban nan nasa ɗin ya zama ma'aikaci, wato ɗan kasuwa, don ɗan kasuwa ya san zafin kudi, ya san tsananin kudi. Sai kaɗan daga cikinsu wanda Allah ya ɗaga suka yi nisa, rashin hankali ya zo shi da shi a nansu. Ku daina sake wa ƴaƴan ku gata ya yi musu yawa, ku yi rayuwa da su daidai wa daidai gwargwado, kowa a tsaye da shi a iya kadarinsa, kar ya wuce ainihin wato matsayinsa. Wannan ta sa sai ga mutum yana sha'awar ya je ya ɗebi abokanai a je gidan giya ya biya musu kuɗin giya su sha. Kai ma ta nawa kake so, kaza nake so a biya. Sai ba mai kyauta irin ɗan giya. Ɗan giya akwai kyauta, ba wanda bayi da ruwa irin mashayin taba. Da inda mashayin taba ake yana zuka kana cewa ba ni zai ce gata, ko da zuka biyu ya mata kyauta ce da su sosai, saboda kayan banza ne. Ina fatan kuna fahimta na. Bayan wannan sakaci na iyaye yakan lalata matasa, sakacin iyaye, iyaye su zuba ido ba sa tarbiyyantar da yayansu, ba ka da aiki sai haihuwa, matarka ɗaya, matarka biyu, matarka uku, matarka hudu, kowa tana bunkowa, yaya kawai take ta zuba gosulo wani na bayan wani, wannan yazo wannan yazo wannan yazo wannan ya ka tare yaya amma baka tunanin wace tarbiya kake musu yayanka nawa wani hanya ka bi dan ka tarbiyantar da su zama bala'i wa al'umma dan duk wanda ya haifa da bai mai tarbiya ba ya cuci al'ummar sa duk wanda ya haifa da bai bashi ilimi ba ya cuce dan ya cuci kansa ya cuci al'ummar sa saboda wannan dan ko dai ya zama barawo ko ya zama dan fashi ko ya zama azzalimi ko kuma yana mutumin kirki in Allah ya ga dama ya haji man ya shawo ila siratul mustaqim to kenan mutum ya tara yaya baya tarbiyantar da su ba kai su makaranta ba mazan su da matan su kana cewa wai duniya ce kowa ya je ta gyara shi a akramakallah me yana zuwa ka tara yaya baka musu tarbiya wannan ba daidai bane to akwai iyayen da basu damu da yayan su ba wani yaro yake cewa wallahi malam baba na duk abin da zan yi ba ruwan su ne bai san ci na ba bai san sha na ba bai san makwanci na ba bai san inda nake tashi ba bai san ciwo na ba bai san kudi na ba bai san rashin kudi na ba bai san makaranta na ba bai san kaza ba sai ga dara haihuwa ai jabunka yaya ana tarawa wani ma baya ma gane ma yayan saboda bala'in yawan su sai yaro ya zo ya kasa kiran sunansa kai kuma na wajen wacce ce a cikin su na wajen dudu ne ko na wajen kwantini ne ko wancan ba zai iya ganewa ba saboda sun yawa ba na zargi ne akan yawan yayan ba yawan yayan albarka ne in an kula da su amma wallahi akwai yayan da in suka tare da yawa za su zamanto maka masifa to wannan iyaye sun yi suka ci kuma Qur'ani ya ce ya ayyuhan ladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون شاي شاي ينا لا لا تا مجانا وداك سنظن داك شاي شاي بودي هاني شاي شاي زوكي زوكي ينا كشتنا نمتاسا كما شيني ببن دليل ديكي لا لا تامن يا يمو yanzu lissafi da ake a duniya inda aka bi ko ina shan kwaya a duniya a Afirka ta Afirka ma a irin kasashen mutum nan Nigeria, Niger, Cameroon, ina ne nan ake bala'in shan kwaya kuma kowace kasa tana da statistic tana da lissafi tana da binciken adadin mashayan kwayanta a wasu kasashen a fili ake safarar kwaya a fili kwaya fa lalata tunani take yan kwana duk dan kwaya ba zai abin kirki ba kuma ya kamata ku sani ajanda ce ma'ana wata manufa ne na a ba ku kwaya ku sha dan ku lalace duk wanda ya sha kwaya ba zai iya zama cewa malami ba na makaranta ko dan kasuwa ko dan siyasa ko soja ko dan sanda tunda kwaya ta lalata masa tunani amma a fili yau matasan mu zaka ga suna yawo da kwaya shi ya sha ya lalace ya ba abokinsa ya lalace ya ba budurwarsa ta lalace ya kawo abokinsa su sha su lalace idan kuna shan kwaya za ku yi karatu ya ku matasa idan kuna shan kwaya ya za a yi ku iya kasuwanci ku tara kuɗi ku zama manyan yan kasuwa a ƙasar ku idan kuna shan kwaya yaya za a yi ku zamanto jajirtattun yan siyasa idan kuna shan kwaya yaya za a yi ku zama manya-manyan manoma a ƙasar ku idan kuna shan kwaya yaya za a yi ku zama manya-manyan malamai masu wa'azi masu faɗakarwa masu cewa a bi Allah idan kuna shan kwaya ina za ku samu limamai ina za ku samu masu da'awa idan kuna shan kwaya ina za ku samu dattawa a cikin kunan da shekara 30 ina za ku samu za ku ce mutum dattijo ne dan kwaya to ku sani wallahi ana turo muku kwayan nan kuna shan ta ne saboda a lalata muku abinda za ku ci moriyar su nan da shekara 30 kuma wannan ajanda ce babba manufa ce hanya ce mai ƙarfi da ake bi na lalata samari musamman musulmi musamman yan afirka za ga hotuna ana nunawa yan kwayar ƙasa ta za yan kwayar ƙasa ta za su ne da makamai a hannunsu a ba mutum kwaya ya ɗauki bindiga ya taɓa rin wuta amma mutum kwaya a rata ya masa makami a ce shige ta kashe mutane bai san hawa bai san soga ba amma mutum kwaya ai luwadi da shi amma mutum kwaya a sa shi din yaje ta zina ko a bata kwaya ce ta zina ba inda za ga dan kwaya a makaranta yana abin kirki to wallahi tallahi idan kuka bari illa zata ba za ta bayyana gare ku ba sai nan da shekara 10 shekara 20 sai an zo lokacin da ana neman wani mutumin kirki da zai zama shugaba ko gwamna ko wani babban soja ko wani abu duk an aranta duk mutane sun zama yan kwaya a lokacin kuma za su turo muku wasu wanda za su wakilce ku su yi muku abin da suka ga dama sai sha kwaya ya zaki ubansa akwai wanda ya sha kwaya ya rufe ubansa da duka ya bashi kashi saboda ya sha kwaya mutum ya sha kwaya ya je ya dauki mota ya kashe mutane so wannan shan kwaya wato tanawul mukhaddirat wani babban abu ne da yana bukatar ayi lecture mai zaman kanta a kansa so wannan shine kadan daga cikin abun da muke so na fada suke lalata matasa amma babu lokaci dole sai dai mu hakuri akwai dan uwan da zai zo insha Allah ta'ala ya dora akan abun da na tsaya Sheikh Dr. Rabi Umar Rijiyar Lemu kamar da na faɗa ne dai Allah ya ba mu daraja wanda ni da kuskure ko tuntuban harshe Allah ubangiji ya mu afuwa kuma ina muku addu'a ta musamman Allah ya sa ku zama lafiya sun sa mu zama lafiya da cikin wannan gida wanda shi amani da shi da arziki mai masaukin baki duk lokacin da malamai suka zo nan ko wanda ba malamai ba ana suke sauka muna masa addu'a Allah ya ba shi lafiya Allah ya kara masa arziki Allah ya sa ƴaƴansa su jaje shi ninki ba ninki ubangiji Allah ya yalwata masa ya zama nan gaba ɗaya gurin duk gurin masaukan baki ne har da sabon wuri ma da za a yi ta ya ubangiji ka samu gama da duniya lafiya ka sa aljanna ce makomar mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh